Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma
tushen. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Wasu manoma maza da mata har da matasa a Najeriya sun koka cewa a gwamnatin da ta shuɗe ta tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta ba da umarnin a ba manoma tallafi domin su yi noma har su ciyar da ƙasa sannan a sayarwa wasu ƙasashen duniya. A wannan shirin na noma tushen arziki, wakilar Madina Dauda ta tattauna mana da manoma inda suka bayyana matsalolin da ke ci musu tuwa ƙwarya tare da neman mafita domin ciyar da harkar noma gaba. Musamman a wannan sabuwar gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu wanda ya ce zai ci gaba da samarwa manoma tallafi da dabarun inganta noma domin ƙasar ta yi dogaro da kanta. Ga dai ci gaban tattaunawar.
A wani yanayi kuke a yanzu tunda ka koka cewan gwamnatin da ta shuɗe ba ta ba ku tallafi ba, gashi kuma kuna son ƙasa ta ci gaba, a wani yanayi kuke yanzu?
To idan kika ga saniya a kasuwa, babu jarin gwamnati, babu bashin banki, manomi ne ya noma ya hada kudinsa ya iya sayan shanu yake kai kawo a kan hanya, bugu da ƙari yana biyan gwamnati haraji a inda ya dauka da inda ya sauke. Bayan haka akan hanya ma akwai masu tarihi suka karbi kudade. Sai muke ganin to idan har gwamnati za ta ci ribar mu a wurin da muka loda da inda muka sauke muna ba ta haraji, kuma guminmu ne na gona muke kai kawo, ya ci a ce mu din nan an ba mu ƙwarin gwiwa yadda za mu yi abin nan inda zai samar da aikin yi mai yawa ya sama a gwamnati kuɗin shiga da yawa. A halin da muke ciki yanzu iya ƙarfinmu muke ci da ƙarfinka ne ake yi.
Kuɗaɗenku kuke amfani da?
Kuɗaɗenmu ne. In jarinka ya salwanta ko aka samu hatsari ko motarka ta faɗi, inda ka kare ka gama karewa babu wani mai tada kai kuma sai ka dawo gida ka zauna. Babu ruwan gwamnati ba za ta ce a yana da ƙoƙari ya yi shekara goma yana zuwa yana dawa, bai kamata yanzu da shi da zuriyarsa su koma su rasa abin yi ba. Bai dame su ba sai ka dawo kai wannan zaman.
To ba ku da inshora ne na dabbobin naku?
Hajiya, inshora tana shigowa ne. Ina ce idan an sa abu a kan tsarin da ya dace. Ni da na je gona ne noma, na haɗa kuɗina, na tarkata na saya, ban san menene tsarin inshora ba. Amma a harkokin irin na anko barwa da gwamnati ke bayarwa, saboda sanin irin waɗannan abubuwan da kaje su dawo, sai ake cewa kai wa wannan abin inshora. Idan abin ya faru har a duba yadda inshorar za ta yi. To amma shi waccan fa yana biyan gwamnati haraji, yana biyan ɗan sanda, yana biyan waye, yana ‘yan iska su tare hanya biya su, kuma ka zo ka yi mazancen inshora ina zai saurare ka? Bai ma san menene amfanin inshorar ba, domin gani yake cire-ciren da ake sun yi mishi yawa. To don haka idan gwamnati za ta dubi harkar noma da kiwon dabbobi ta bahi mahimmanci, ina tabbatar miki cewa babu wata sana'a da ta kai ta dabbobin nan da a duniya take da saurin kawo abin yi da samar da kuɗi kamar harkar saniya din nan. Kin ga a saniya, bayan nama, bayan madara, kashin ta nan ana tattara shi a yi wutar lantarki, a samar da gas na girki, a samar da taki a cikinsa. Kashi da ƙafo da jinin dabbobin nan shi ma ba banza ba ne, ana amfani da shi har fita da shi ake waje. Yanzu akwai waɗanda sana'a su kenan a duniyan nan, su ji ina kashi da kafo yake su saya a kai kasarsu. A Najeriya akwai masu fidda kashi da kafo, akwai masu fidda jinin dabbobin nan, muna da shi. To yanzu idan muka samu a tsarin da muka yi waccan da Allah ya sa an bamu, mun shirya da kamfanin da ya ce wurin da za mu ajiye don za mu yi cluster ne, wurin da za mu ajiye dabbobin, kashin dabbobin nan namu za a samar da wutar lantarki da gas da zai samar da haske a wannan yankin wurin, watakila har ma wasu su amfana da shi.
Shine wanda ake ce ranchin kenan?
Ranch shine tsarin da muka shirya. Mun samu mun yi zango uku ne a lokacin, mun ce za mu yi a Adamawa, za mu yi a Ilorin, za mu yi a Jigawa. Za mu fara a matsayin gwaji, kuma waɗannan wurare za a yi waɗannan tashoshi na tatse wutar lantarki daga iskar gas da kuma samar da hasken wutar lantarki a wurin da muka yi ranchin din. Sannan watakila har ma ya kai ga a sayarwa makwabta. wannan shine inda muka sa gaba.
Haji Amina, a wani yanayi kuke yanzu da kungiyarki ta mata? Shin akwai inda zaki iya kwatantawa ki ce bare kun nome abinci kaza ko kun sayar ko kun ciyar da iyalanku?
Haji Madina, a yanzu yadda muke, ba zan ce miki ga inda muka yi matattara ba, domin abin da muke so mu fara kenan. Musamman mata matattaran da zasu zo suna sayarwa su fitar, domin complaint inda wani suke yi mun noma to batun sayarwa, so wannan shine muke so a wannan gaba mu samu su hanyar da za a samu kamar of taking kenan, wanda zai samu yana saye daga wurin su ba tare da sun sha wahala ba. Amma ciyarwa ba a magana, duk wanda ya samu ya shiga wannan kungiya ta mu, kuma wanda har suka dan mora a cikin mu din, duk da shi dai ba dai gaba dai aka mora, kuma ba yawa ake da shi sosai ba, fara aka farawa aka yi, insha Allah ina baki abin albishirin cewa dewa an yi dariya akai.
To
saboda ba ma ta bukatan cewa ba, har wani bukatu haka na gida da sauransu ya dauke.
Masu sauraro, anan zamu dasa a cikin wannan shirin namu, idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku ci gaban shirin. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu, da kuma wakilin mu a Abuja Madina Dauda, sai kuma Julie Ledestration da ta taimaka ta hada mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Kada mu wanda baya shine kada mu sanda ne arzikin.